Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana da gidan rediyon Alfa da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Mu kuma barkanmu da yammacin wannan rana ta 30 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya, idan muka shiga cikin rahotanni, za ku ji sabon tsarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar don bayyana wa talakawa yadda ake kashe kudadansu. Muna kuma tafe da rahoto akan wannan rana ta yau wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin mutunta dan Adam. Daga bisani za mu kawo labaran tamola a takaice daga jamhuriyar Niger. Sai mu bude layin mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine: waya kuke ganin ana mutunta dan Adam a yankunan ku? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum. An karrama Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da kyautar Nobel ta zaman lafiya a wannan shekara saboda rawar da ya taka wajen kula yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasar Eritrea wacce suka kwashe shekaru da dama suna rikici akan iyakokin su. Yayin da yake karbar kyautar a birnin Oslo a yau Talata, Ahmed ya jaddada burinsa na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu.
I believed peace between Ethiopia and Eritrea was within reach. I was convinced.
Yace, nayi amanar cewa ana gab da samar da zaman lafiya tsakanin Ethiopia da Eritrea, na kuma tabbatar da cewa akwai buƙatar a kawar da bangon da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ya ƙara da cewa,
and in its place a bridge of friendship, collaboration and goodwill has to be built to last.
A maimakon haka, za mu gina wata gada ta ƙawance wacce za ta zauna har abada. Shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da takardu biyu na neman tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau Talata. Suna zargin sa da yin amfani da matsayinsa don amfanar kansa a siyasance da kuma yin kafar angulu ga majalisar a binciken da yake yi game da yiwuwar tsige shi. Wannan dai shine karo na hudu a cikin shekarar 243 na tarihin Amurka da aka yi tuhuma mai tafe da tsigewa ga wani shugaban Amurka. Ko da yake har yanzu tsige Trump na daga mukaminsa abu ne mai matukar wuya. Shugabannin kwamitin shari'a na majalisar, Gerard Nadler, wanda shine shugaban kwamitin da zai fara nazarin batun tsigewar, ya ce Trump yana ganin shi yafi karfin bin doka. Nadler ya yi zargin cewa Trump ya yi barazana ga tsaron ƙasar ta Amurka ta wajen dakatar da wani muhimmin taimakon soja ga ƙasar Ukraine da kuma yin barazana ga sahihancin zaben shekarar 2020, yayin da Trump zai tsaya takarar wa'adi na biyu na shugaban ƙasa. Sannan ya kuma nemi yin cikas ga kokarin majalisar dokoki na hana majalisa ta yi aikinta. To, labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kotun tabbatar da adalci a duniya ta fara wani zaman yin shari'a na tsawon kwanaki uku mai cike da abin tarihi a yau din nan Talata kan zargin kisan ƙara dangi da ake ma gwamnatin Myanmar saboda murƙushe musulmin Rohingya da sojojin ƙasar suka yi a shekarar 2017. Wannan shari'ar ta biyo bayan shigar da ƙara a watan jiya a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Hague da ƙaramar ƙasar nan ta Afirka ta yamma wato Gambia ta yi a madadin ƙasashe 57 na mambobin ƙungiyar musulmi ta OIC. Ƙasar ta Gambia dai na zargin ƙasar Myanmar ne da saba wa ƙudurin 1948 na hara ƙara dangi. ‘Yan Rohingya wajen 700 ne suka tsere ta wajen ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar Bangladesh a watan Agustan shekarar 2017 saboda kauce ma shirin hallaka su da sojojin ƙasar suka yi sanadiyar wasu hare-haren da mayakan Rohingya suka ƙaddamar a jihar Rakhine da take yammacin ƙasar. Yau din nan Talata, ‘yan sanda a jamhuriyar Czech sun ce wani mahari ya harbe wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin ƙasar. Harbe-harben sun faru ne da misalin ƙarfe 7 na safe agogon yankin a ɗakin jiran likita na asibitin da ke birnin Otrava. Daga bisani, ‘yan sanda sun ba da sanarwa cewa maharin wanda aka gano ɗan shekara 42 ne shi ma ya mutu bayan da ya tawatsa kwakwalwar kansa da bindiga a cikin wata mota tun ma kafin ‘yan sanda su kai ga gare shi.
Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran duniya sai kuma mu shiga taskar rahotanninmu, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da wani shiri wanda zai baiwa ‘yan ƙasa damar bibiyar abubuwa a tafin hannunsu da gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suke yi da dukiyar da aka danka musu amana. Wakilin muryar Amurka a fadar shugaban ƙasar, Umar Faruk Musa, ya aiko mana da wannan rahoton.
Menene ma ike shigowa tukunna? Menene kuma ake kashewa? Domin shugaban ƙasa ya ce dukkan abin da ya shigo da abin da aka kashe kullum sai mun yi bayaninsa. A turance, abin da aka kaddamar, mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar shine National Open Treasury Portal and Transparency Guideline, wato wani manhaja ta harkar ilimin kimiyya da kuma kwamfuta wacce za ta nuna abin da yake shigowa da abin da ake kashewa. Kuma wannan manhajar za a bayyana ta, kowane ɗan ƙasa zai iya shiga ya gani, ya ga ma'aikata kaza mai shigo, ma'aikata kaza mai ta kashe, dukkan wani abu da aka kashe daga miliyan 5 zuwa sama za a saka shi, kuma 'yan Najeriya za su gani. Wannan kuma zai rage fitintunu da kuma neman bayani da ake wani lokacin ana cewa ba a samu ba, domin akwai wannan freedom of information.
Yancin
neman bayani wanda 'yan ƙasa suke da shi. To kaga, idan har za ka taɓa kwamfutarka ko ka taɓa wayarka, ka buɗe wannan manhaja ka gani, a yan ƙara kuma baka bayani. Bayan bayani na kullun da za a bayar na mai shigo da mai aka kashe, da akwai bayani za a rinka bayarwa duk wata uku, abin da ake kira quota. Sannan dukkan wani shugaba na ma'aikatar gwamnati shi ma an umarce shi da wannan akan ma'aikatarsa. Mu kuma za mu harhaɗe duka abin da aka yi, mu fitar da jawabi gaba ɗaya na gwamnati baki ɗaya, domin gwamnati ita ce gwamnatin tarayya da ma'aikatanta.
Wato kana nufin 'yan ƙasa za su riƙa ganin yadda ake kashe kuɗaɗensu gurin yin kowane irin aiki inda ya wuce naira miliyan 5. Amma kana ganin wannan ku jami'an gwamnati za su yadda a yi wannan, ganin irin kacaniya da zarge-zarge da ake yi na sama da faɗi da dukiyoyin jama'a da sunan irin wannan kwangiloli har na boge ma ana ƙirƙirowa a fitar da kuɗin gwamnati akai?
To ai dama wannan ake son a rage kuma a hana. Don haka wannan tsari ne da gwamnatin tarayya mai girma shugaban ƙasa ya sa hannu, ya yadda a yi, kuma jawabin shi ma ya kaddamar. Don haka ai babu cewa ma ba a so, to lallai sai an yi. Wannan kuma ya yi daidai da dama wannan rana da aka kaddamar da wannan manhaja ta yi daidai da ranar da aka tsayar duk duniya domin yaƙi da handama da babakere, abin da ake kira corruption. Don haka mu dai dama mun saba a zo da sabon tsari, kuma mu ɗauke shi mu tsaya tsayin daka, mu tabbatar abin da gwamnati take nufi da inda take so a je an je. Mun yi a baya akan daya abin da ake kira TSA mun zo yanzu gashi ana gwagwarmaya kan shigar jami'o'i da manyan makarantu cikin tsarin biyan albashi bai daya wato abin da ake kira IPPIS to mu to abin da aka kawo sabo na canji don ci gaba zamu yi shi
Alhaji Ahmed Idris kenan babban akawo na tarihin Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja akan sabon tsarin gwamnati ta hito da ci ga yan kasa su sa ido akan kudaden da ake kashewa a ma'aikatun gwamnati Umar Faruku Musa mun Amurka a Abuja Najeriya
zan yi kira a gurin al'umma mutane in Najeriya
To a gaida dan Galadiman Illo Umar Faruk Musa duk da a cikin bikin wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don mutunta bil adama da baiwa kowa haƙƙin sa na zama dan ƙasa a faɗin duniya daga tarayyar Najeriya Madina Dauda ta aika mana rahoto akan yadda 'yancin bil adama yake a ƙasar
A irin rana mai kamar ta yau ne kungiyoyi masu zaman kansu irin su Sislak da Serap suke nuna bacin ransu akan yadda mahukunta ke tafiyar da al'amuran kada haƙƙin al'umman Najeriya inda suka bada misali ga kin bin umarni da kotu ke bayarwa na sakin waɗanda gwamnati ke shari'a da su a bisa zargi ba tare da tabbatar da laifi a kansu ba inda suka bada misalin Kanar Samba da Suki da Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki da ma na baya-bayan nan sanannen dan jaridan nan Omoyele Shaware Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak masu bin diddigin yadda gwamnati ke gudanar da harkokinta
gwamnati ta shi tsaye ta kokari ta tsarkake mutuncinta ta ci gaba da kare haƙin ɗan adam saboda tsarin mulkin Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya lallalle ta kare musu haƙin su kuma su zamanto an ba su cikakken matakai na kariya idan wannan wa'adi da muka ba rube ba za mu kira 'yan Najeriya kwansu da kwarkwata su fito su Allah wadai da yanda ake cin mutuncin ɗan adam a Najeriya da yanda ake kare doka da yanda ake amfani da wasu hanyoyi don a tilastawa mutane a ce suna da laifi bayan ba su da laifi ko kuma a hana 'yan jarida aiki ko kuma a hana kungiyoyin sa kai su aiki Idan sun ce abu gaskiya da adalci.
Shima ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar samar da ci gaban arewacin Najeriya, Amirul Lukman Haruna, ya ce wannan lokaci ne da yara ƙanana ke cikin mawuyacin hali, shi yasa suke kira ga mahukunta da su hanzarta amincewa da dokar kare yara ƙanana da yanzu haka jihohi takwas ne kawai suka sa hannu.
Magana ake na kare haƙƙin yaro, lafiyar shi, maganar ilimin shi, maganar mutuncin shi, maganar kiyaye shi daga all sort of abuse, cin zarafi zaka ga yaro karami ana amfani da shi wajen abubuwa mummunana daban-daban wasu su amfani da su wajen luwadi wasu su amfani da su karaman yarinya kaga babban mutum dan shekara 60 70 ya dauke ta yana lalata da ita duk wannan yana nan amma in aka yi wannan dokokin da za su kakkare yara daga wannan zai taimaka
ko cin zarafin yara ko kada haƙin al'umma dai Professor Jibrin Ibrahim na cibiyar haɓaka demokradiya yana mai nazarin rashin ci gaba a fannin kada haƙoƙin 'yan ƙasa da makomar da haka ke haifarwa a demokradiya kasar
halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro shekara 20 kenan ana demokradiya amma an ka duba kiyaye haƙin dan adam ba a abubuwan da ya kamata a yi kuma gwamnati ita ce tana nuna wa 'yan ƙasar nan da duniya gaba ɗaya doka ba dole ne ta bi ba kamar maganan nan da muke yi akwai wannan dan jarida Shaware alƙalai sun sha cewa a sake shi gwamnati ta ki wannan makon da ya wuce har cikin kotu suka je suka kama shi bayan kotu ya ce lalle a sake shi kuma ba shi kadai bane tun daga su Colonel Dasuki da shugaban yan shiya Ibrahim Zakzaki alƙalai sun sha cewa a sake su gwamnati kuma ta yi to ita gwamnati ita ce hukuma aikin hukuma shine a tabbatar da cewa kowa ya bi doka to in hukuma ba ta bin doka to ai kamar ma babu ma mulkin demokradiya kenan
Ana buƙatar amincewar jihohi 24 ko 2 bisa 3 na jihohi 36 kafin iya kafa dokar da ke kare haƙoƙin yara a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba ne me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
Ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan a fadin duniya. Masu sauraro, akan wannan maudu'in muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waya kuke ganin ana mutunta dan Adam a yankunan ku?
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun samu kiranmu na farko daga birnin Port Harcourt. Wake magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake magana daga Port Harcourt?
Suna na Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To, Malam Salisu, muna jinka.
Alhamdulillah, wannan rana da ake kare haƙƙin ɗan Adam.
Eh.
Ba a san mu ne mu ce mu Najeriya ko kuma mu ce Amurka ma ba, amma me ya haƙƙin ɗan Adam ba, wanda za a ce ana kare shi.
To, Malam Salisu, ina jinka.
To, mu yanzu kamar misali kamar ni na inda nake Port Harcourt.
Eh.
Eh, yanzu in ka tashi yanzu nan mutum ya tashi ya ce maka mai tallafi wata ma wannan ya fice sai yana tallafi wata, an ga gaita ake bin shi kamar yana abin nan ake bin shi a guje a kama kayanka a watsar a zubar a ɗage ka a hana ka kuma kai magana, kuma in ka kama a haɗa da kai da kana ka a kama ka a kai ka a hukunta ka kana tallafi kana neman abin da za ka yi, kaga wannan ba kare haƙƙin ɗan Adam ba ne.
To, mun gode Malam Salisu. Bari mu koma jihar Yobe. Wa muke da shi a Yobe?
Alhaji Umar Bai Kaji ne, fatakun Yobe State, mazaunin Jakutko, fatakun.
To, Malam Alhaji Umar, muna jinka.
To, shi dai kare haƙƙin ɗan Adam ba wani abu ne kare haƙƙin ɗan Adam ba. Ya zama na doka ta san haƙƙin ɗan Adam ɗin, shi kansa ɗan Adam ɗin. Kuma ya zama na ita gwamnati tana kula da ɗan Adam ɗin. Yadda duk abin da kai ka san haƙƙin gwamnati kai dan Adam ka san haƙƙin kanka kuma.
To, kuna ganin ana
zaman da ta tsare wa ɗan abuwa.
To, kuna ganin ana mutunta dan Adam a yankunan naku?
Mu Yobe alhamdulillahi, saboda Allah Ubangiji ya taimake mu, mun samu gwamna dan zamani matashi kuma da san.
Ba maganar a ce gwamna ba, ga sauran jami'ai da suke ayyuka za a iya cewa akan samu daidaito a tsakani?
Eh, to, ai ka san abin da ke faruwa in aka rasa gwamnati shugaba na gari, waɗannan duk mataimakansa ne a yi. Amma mun samu gwamna na gari ɗan zamani, to kaga ai ana ƙara haƙƙin ɗan Adam a Yobe State.
To, masha Allah. To, mun gode Malam Alhaji Umaru. To, har yanzu dai muna so. To, muna da kira daga jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa.
A Jigawa, kuna magana da Ayuba Kutungu.
Malam Ayuba, ka kashe rediyon nan naka da Allah.
Ake cewa da za. Kuna jina?
To, ina jinka,
Yawwa.
Malam Ayuba, rediyon ka, har yanzu rediyon ka bai, to, bari mu tafi jihar Kaduna. Layin Malam Ayuba ya tsinke, bari mu je Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Abubakar Malam cikin kare karamar hukumar Kobo a nan jihar Kaduna.
To, Malam Abubakar, muna jinka.
Hello?
Muna jinka, Malam Abubakar.
Abubakar Malam cikin kare karamar hukumar Kobo.
Muna jinka. To, layin shi. To, muna dai da wani kira kuma da Kaduna. Wake magana a Kaduna?
Salamu alaikum, sunana Musa, ina kira daga nan Najeriya, Kaduna.
To, Malam Musa, muna jinka.
Wallahi na fi shekara biyar na neman wannan layi ban samu ba, sai ne Allah ya sa na dace.
To, barka ka dai tunda ka yi nasara yau. To, muna jinka, menene ra'ayinka?
Wallahi nema kuke magana a kai na manta.
To, muna magana ne akan ƴancin ɗan Adam.
Ya kamata a ba in dai ɗan Adam ne, ya kamata a ba kowa ƴancin shi a Najeriya.
To, a yankin ku ana ba ma ana mutunta ɗan Adam a yankunan ku? To, layin Malam Musa ya tsinke, bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Kuna da Alaran Mamala Anas daga gasar lokacin Taraba.
To, Malam Alaran, muna jinka.
idan ana maganar yanci dan adam dan Najeriya bai kamata ya sa bakin sa a ciki ba.
To me yasa kace haka?
Ko malam saboda ba san yanci zama kwarkwata.
Eh? To muna
jin ka dauka yanzu in ka dauka abin da jami'an tsaro suke wa talakan Najeriya kawai.
Eh.
Akan hanyoyin sa. Ko na yau din nan da ke magana. Jeje muna jin labarin ana zancen hanyoyi za a dace a hana ka tun karfe 8 ko karfe 7 ko 6 a hana ko fita.
Eh.
Mutum ya kwana da yara mata da yara da ƙanana a bakin titi sannan a ce an sanya yaran. Mu dauka a hukumance yanzu a duba maganan da ake yi na mutanen da aka ce irin fitin zagrafi kotu ta sake su gwamnati ta kama su ta rike kyam. Ina sanin yanci a cike.
Eh.
Ayyuka na 'yan ƙasa da ya shafi 'yan ƙasa. Talaka yana ganin ga abin da ke shiga ga irin wadakar da ake da dukiyarsa amma yana cikin kucin aiki. Ina yake da wani haƙƙin da zai yi magana. Saboda haka ɗan Najeriya yana yaudaran kansa ne da wani haƙƙi ba san haƙƙinsa ba kwata-kwata.
To mun gode. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a Niger?
Assalamu alaikum. Sunana injiniya Muhammadu Mai Gero Makailu Kwantagwaro jihar Niger.
To injiniya muna jinka.
To injiniya muna jinka.
Wato gaskiya ke haƙƙin ɗan adam kuma da wato gwamnati tana da matsala. Saboda ya dace ta bi umarni in kamar kotu ta ba da umarni a yi kaza to a ayyana su. To amma sai ya zama hukuma ita ke karya abin. To kaga ana samun matsaloli haka nan. Ya dace kamar kotu ta ce a saki wane to a sake shi. To amma kuma sai ya zama gwamnati an ba da umarni a saki mutum kuma sai ta kiya. To gaskiya nan akwai matsala. Shin gwamnati ta gyara a kan shi ba to wa za a yi kuma gyara?
To mun gode injiniya. Bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
To a daktayishi Baliyu a rande barkanka da lasariya.
To barkaka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna ji Malam Murtala.
To a dakta gaskiya ai yanzu dai mu Afirka dai akwai sauran aiki. Amma Afirka ma muka duba ƙasan da muke Najeriya akwai gagarumin aiki gaskiya gurin mutunta juna. Mutunta ɗan adam ya ishe ka misali a Najeriya ne fa ake daraja buhun shinkafa a tafiye da ɗan adam har za a ga ƙila wani lokacin ka ɗauko a tawar wasa ga kai da kwasan ƙila ma handa tsautsayi kwana ya ƙare ba a damu ba da ɗan adam an fi daraja buhun shinkafa a buda. To haka ko a kasuwanni za a bi ka ga ba damu da me za a yi wa mutane ba san da suke kwace-kwacen shinkafan nan. Ya kamata san jami'an tsaro san cewa ɗan adam ya fi komai daraja Allah ya daraja shi ya ce mana wala kada ka ramna bani adam. Duk wani abu na duniya za a fi dan adam shi ya kirkiro shi kuma dan adam ya fi kowa daraja yadda Allah ya daraja dan adam ya kamata su gabanni da mu kanmu yan adam mu daraja junanmu da fatan za a tashi lafiya.
To Malam Murtala mun gode muna ganin iyaka abin da za mu yi dauka kenan a yanzu. Masu saurare muna ƙara godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa waɗanda ma ba su samu dama ba gobe ma rana ce. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kai tsaye yanzu agogo muna cewa ƙarfe 3:53 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Rasha da ta yi fatali a ranar yau Talata da hukuncin da kwamitin gudanarwa na wasannin Olympic na duniya ya yi mata bisa zarginta da cewa 'yan wasanta na kasar Rasha na amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a wasanni daban-daban na duniya da suka shiga a can baya. Wannan ko ta hanyar Dmitry Medvedev, Prime Minister kasar da ma shugaban kasar Vladimir Putin wanda ya ce kasar ta Rasha za ta ɗauka ƙara kasance cewa ba wanda ya saka ƙara har zuwa wannan lokaci gaban kwamitin Olympic na duniya na kasar Rasha da cewa ɗan wasanta na amfani da kwayoyi na ƙara kuzari. Har ma ya ce wannan matakin yana da nasaba da wata mugunyan manufa ta hana tauraron kasar Rasha na ƙyallawa a filayen wasanni na duniya. Kasar dai ta Rasha ba za ta samu damar shiga wasannin Olympic na shekara 2020 ba da ma na shekara 2024 da za
labaran hakan ta tabbata kuda ta dauka kara dadin dadawa kasar ba za ta shiga wasannin kullun kafa na duniya ba na shekara ta 2022 da za su waka na kasar Qatar sai dai yan wasar na kasar Russia na iya shiga da kashin kanunsu a wasanni daban-daban na duniya da zaran suka tabbatarwa kwamitin Olympic na duniya ba su da hannu ko kuma ba zargin su da hannu cikin amfani da miyagun kwayoyi a wasanni daban-daban da suka shiga a can baya na duniya a wasannin kofin zakaru na kwallon kafa na kasashen turai a yau din nan ana buga a group A tsakanin Naples ta kasar Italia da Racing Genk ta kasar Belgium sai Salzburg ta kasar Austria dake karon battal da Liverpool ta kasar Ingila wadda ke rike da wannan kofi wadda har zuwa yanzu bata samu damar cancantar shiga wasanni na gaba ba a rukunin F Inter Milan ta kasar Italia na karbar bakuncin Barcelona sai dai Barcelona din zata buga ba tare da tauraruwar ta ba ta cewa da Lionel Messi dan kasar Argentina a wannan rukunin na Barca da Inter Milan Borussia Dortmund na karbar bakuncin Slavia Prague sai rukunin G inda Benfica Lisbon ta kasar Portugal ke karbar bakuncin Zenit St Petersburg ta kasar Switzerland da Olympique Lyon ta kasar Faransa zata karbi bakuncin Leipzig ta kasar Jamus Chelsea ta kasar Ingila a rukunin H na karbar bakuncin Lille ta kasar Faransa yayin da Ajax Amsterdam ta bayi ba ko Holland ke karbar bakuncin Valence ta kasar Spain shi ko Didier Deschamps mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamar zakara da kirki yanzu haka da kofin kwallon kafa na duniya da suka lashe a shekara ta 2018 a kasar Russia ya sake rattaba hannu a wani sabon kontaragi har izo a shekara ta 2022 inda zai sake kare kamben kofin duniya na kwallon kafa tare da ɗan wasar na kasar Faransa kasar Qatar Didier Deschamps tsohon zakaran duniya a matsayin dan wasan kwallon kafa tare da kasar ta Faransa a shekara ta 1998 ya karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa a matsayin mai horar da ita a cikin watan Yulin shekara ta 2012 Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger
gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma bari in ba DJ dama ta kawo mana labaran duniya a takaice
Malam Isuwa a takaice dai an karrama Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da kyautar Nobel ta zaman lafiya a wannan shekara saboda rawar da ya taka wajen kullar yarjejeniyar zaman lafiya da kasar Eritrea wace suka kwashi shekaru da dama suna rikici akan iyakokin su yayin da yake karban kyautar a birnin Oslo a yau Talata Ahmed ya jaddada burinsa na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu Yace, na yi imani cewa ana gab da samar da zaman lafiya tsakanin Ethiopia da Eritrea. Na kuma tabbata cewa akwai buƙatar a kawar da bangon da ke tsakanin kasashen biyu. Shugabannin ƴan jam'iyyar Democrat sun gabatar da takardu biyu na neman tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau Talata. Suna zargin sa da yin amfani da matsayinsa don amfanar da kansa a siyasance. Da kuma yin kafar angulu ga majalisar a binciken da yake yi game da yiwuwar tsige shi wannan dai shine karo na hudu a cikin shekarar 200 wato a cikin shekaru 243 na tarihin Amurka da aka yi
to ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku da kuma injiniyan namu na wannan lokaci Mr Justin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya bis salam